ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بياك أيها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مرساك سادوا أولا مسلا شيء نقول لك أشكين قلوم بوشي أجار بوشي أولا يمتشي نأسبر يو أشرن قوات الرمضان هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبو ديادة اليهدو داربئين أقوم شيزو ريدي دا أشرن دا بير قوات بير ميلادية تدبو بيد شاكرا أولا مجلس سيدة بكي تفسير القرآن بكرمة هما منا أشكين تفسير سورة طه inda zamu tashi akan aya ta 115 kamar da muka saba muka fara da ansa wasu daga cikin tambayoyi kafin mu shiga karatu akwai wanda ya rubuto yana tambayar hukuncin mace ta sha maganin dakatar da al'ada saboda ta samu ta yi azumi cikakke ko kuma ta yi umara ko aikin haji cewa ya hukuncin wannan babu laifi idan mace ta sha maganin da zai dakatar mata da al'ada a daidai lokacin azumi saboda ta yi azuminta ba tare da ta sha ko ɗaya ba ko kuma lokacin da ake aikin hajji ko take umara babu laifi matuƙar dai babu wata cutarwa game da shi abinda za ta yi amfani da shi idan da cutarwa to wannan baya halatta amma idan babu wata cutarwa babu komai duk da cewa wasu malamai suna cewa rashin amfani da shi din yafi babu laifi lakin tarkuhu aula saboda wannan wani abu ne da Allah ya riga ya rubuta wa ƴaƴa mata kamar yadda annabi ya faɗa innahu shay'un katabahu Allahu ala banati adam zaka da za ta bar kanta bisa dabi'ar da Allah ya yi ta babu da ya fi mata amma in ta sha din ba cewa ta yi laifi ko ta aikata haram sai wanda yake tambaya game da ɗaga hannu domin yin addu'a bayan sallar farilla ko kuma bayan sallar nafila babu laifi idan mutum zai yi addu'a ya ɗaga hannu bal ma yana daga cikin adabin du'a kamar yadda Ibn Rajab a cikin littafin Jami'ul Ulum wal Hikam sharhin al-arba'un an-nawawiyya a karkashin hadisin Abu Huraira hadisin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ambaci wani mutum thumma zakara rajula أشعث أخبار يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب أزواج رشان حديث أكر كشم أن حديث ابن رجب يأي بغنى كان آداب الدعاء كوكما أبو بوان دسو كان سا دعاء تكرب أول الله سبحانه وتعالى كيشو وشي وانا متد النبي أنبتا يا فليش أشي وسيين أوسو أوان هالي أوان يني ديا كما تأتي الدعاء ستاكرب amma saboda abinda annabi ya faɗa a ƙarshen hadisin na rashin tsaftar abinda yake ci ta fuskar halal wato baya cin halal baya shan haram baya sa sitirarsa ta halal ya zama da addu'arsa ba ta karɓu ba wato gashi dai ya zo da abubuwan da za a dube shi a karɓi addu'arsa daga ciki har da ya muddu yadayhi ila sama cewa daga hannu lokacin addu'a yana daga cikin adabin du'a kamar yadda kasancewar mutum a cikin wani yanayi na bukata na tsanani kamar yadda annabi ya faɗa cewa ash'atha akhbara yana cikin wani hali yana buringitsatsa haka da shi wanda yake nuna tsananin bukata wanda tsananin bukata yana daga cikin yanayin da ake karɓa addu'ar bawa a cikinsa amma yujibul muttarra idza da'a amma duk da haka ba an sha addu'arsa ba saboda wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghuziya bil haram fa anna yustajabu la ai sai da maiki sallallahu alaihi wasallam daban-daban sun zo da suke nuna yana daga cikin ladabin addu'a daga hannu da cikin akwai hadisin maiki sallallahu alaihi wasallam da yake cewa Allah yana jin kunyar bawan sai daga hannunsa sama yana roƙon sa ya dawo da su fa yau ba tare da komai ba wanda wanda ya nuna kenan daga hannu din shi ba yana cikin adab saboda haka dan mutun ya daga hannu ya addu'a babu wani abu sawan a bayan nafila sallar nafila ce ko bayan sallar bayan kowane aiki wata wato aiki na ibada da mutun zai yi yana iya tawassuli da wannan aiki ya addu'a sallar farilla abinda ibn al-qayyim kuma gabanin sa inda ibn taymiya yayi maganar cewa yana da kyau mutun ya gama sallar farilla ya fara yin azkar al-azkar da ake yi na in an gama sallah tasbih abin nan subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar yayi su idan ya gama azkar to kuma sai addu'a kada daga zarar ya gama sallah kai sai kawai ya shiga wato roƙon bukatunsa wannan shine abin da ibn al-qayyim ya magana akan sa zadil ma'at wanda wasu suka fahimci kamar ya ce ba a yin addu'a ne kwata-kwata bayan sallar farilla ba haka bane bayan sallar farilla yana daga cikin lokuran da ake karba addu'a kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam faɗa hadisi Ibn Majah cewa wa duburu salati maktuba da bayan sallah ta farilla saboda lokacin sallar farilla yana daga cikin lokacin da ake karbar addu'a bawa idan yayi dace saboda mutum zai yi daga hannun sai addu'a babu komai wanda yazo yake tambaya game da shin ya halatta mace ta bayyana karatun sallah ya halatta ta bayyana karatun sallah gurgure da ta jiyar da kanta ba ta daga miliya ba musamman ba idan a gida take ko a cikin ƴan uwanta mata amma ba wajibi bane sai ta bayyana da amma ta bayyana din shi yafi amma bayyana wanda za ta jiyar da kanta kadai ba san sai ta daga murya domin wani baya daga cikin abin da ake bukata ga ya mace amma ta jiyar da kanta wannan yana da kyau babu komai ta bayyana inda ake bayyanawa ta boye inda ake boyewa wannan shine al-asl sallu kama ra'aytumuni usalli ya kunshi maza da mata ba sai mata maza kadai ba amma idan tana gurin da sautin ta zai zama fitina to sai ta kasa da muryar ta sosai wannan yana cewa idan aka samu shekaru da yawa cewa wutar lahira to kamar daidai na fahimta yana nufin cewa bayan an jima shekaru da yawa wutar lahira za ta zama babu ita ya za ta zama babu ita wutar muminai wanda za a sa muminai a ciki ita wannan daga zarar aka cire mu duk masu imani aka kai su aljanna shi kenan aikin ta kare amma wutar kafirai Allah ce za su dawwama a ciki to kuma in aka ce babu ita to a cikin me za su dawwama khalidina fiha abada Allah ke cewa za su dawwama a ciki har abada to kuma ta yaya za a ce babu ita in babu ita kuma ina maganar dawwama har abada haka za su ta can azaba kullama na tajalludun badallahum juludan ghaira li yadhuqul azab yake cewa wasu daga cikin mutanen kauye idan suka binne mamaci sukan sawa kabarin wato tamkan dabino wanda ya gane mai ke nufi da tamkan dabino din ba ka gane mana ganyen dabino da cewa shi ne yake so ya sani ko akwai dalili akan haka babu wani dalilin da yake nuna halaccin yin hakan ko cewa yin hakan daidai ne akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisin jabir ne na cikin sahihai annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce ta wajen ta wasu kaburbura guda biyu sai ya ji ana musu azaba sai yake cewa innahuma la yu'adhaban wa ma yu'adhabani min kabir amma innahu lakabir ce ana musu azaba amma abin da ake musu azaba ba babba bane ma'ana ba abin da zai wahalshe su bane wajen su kauce masa amma kuma babban laifi ne amma ahaduhuma fala yastiru min bawli ko fala yastanzihu min bawli dayan su yana fitsari baya kula da jikinsa yakan yi inda fitsarin yakan dawo ya bata shi dayan kuma yasa abin namima yana yawon gulmace gulmace shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ciro wala Allah an yukhaffafa lahu ma ma lam yaybasa wala Allah an yukhaffafa Allah lahu an yukhaffafa Allah lahu ma ma lam yaybasa takila Allah ya sassauta musu azabar matukar wannan wato itaciyar itacen bai bushe ba to wannan hadisi in ka kula zaka ga cewa wani abu ne na farko dai khususiya ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake sanin abinda mamaci yake ciki ba wani wanda zai shiga kabarta kawai ya gane cewa na cikin kabarin nan ga halin da yake ciki yana buƙatar a yi masa wannan annabi shike jin wannan an dauke wa mutun da aljanjin abinda yake gudana a cikin makabarta annabi yake cewa da a ce kuna jin abinda nake ji da ba za ku kai gawa makabarta ba dukkan halittu suna ji in ban da dan adam da mutun da aljan saboda wannan mu'jiza ce ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Allah ya bayyana masa abin da yake gudana na ɗaya kenan ba wani wanda kuma zai ce shi ma yana ji na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi halin da suke ciki na azaba yayin da dan uwanka ya mutu ka je kai masa wannan kamar kana cewa shi ma yana cikin halin azaba ne me kai kai masa wannan mummunan tunani wato ka kaddara cewa yanzu shi ma ana masa azaba zaka sanya wannan matukar bai bushe ba a ci gaba da azabta shi zaka kuma abu na uku shine mu ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wato sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam ci gaba da yin hakan ba cewa duk sanda aka kai gawa a dasa mata wani abu zaka wannan ba shi da wani asali magana cewa masallacinsu kamar ana sallah ne bangaren mata sai wutar nefa ta dauki to kuma sautin baya isa gare su wato sautin liman baya zuwa musu kuma da alama ba a samu wani wanda zai daga murya su ji ba to ana cikin haka an yi raka'a ɗaya ko an yi raka'a biyu ba a yi sallama ba wuta ta dauke sai su karasa sallarsu sai su cika shi sallar su yayin da suka daina jin liman kwata-kwata koda sallar farilla ce koda sallar farilla ce ana cikin yi sai wuta ta dauke ya zama na mutum inda yake baya jiyo sautin liman kuma babu abin da yake jiyar da shi kuma baya hango mamun da zai bi wanda yake bin liman domin kana hango mamu daga nesa wanda shi kuma yake jin liman to sai kai sallah da sallarsa amma ya kasance ba za ka iya gani ba za ka iya ji ba daga lokacin sai ka ci gaba da kai sallar ka kai kadai ka cika shi sallar ka abin da ya rage maka ana iya atahiya ana iya karanta Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim abin da ya zo a sunna abin da annabi sallallahu alaihi wasallam koyar a karantar atahiya shine salatul ibrahimiyya abin da ake a cikin tahiya ba dai yake da abin da za a yi a wajen sallah ba abin da ake a wajen a cikin sallah sama abin da ya shafi lafuzzan tahiya tauqifi ne ba ijtihadi abinda yazo shi aka ce kai abinda ba ka dama ba za ka yi ba shi yasa Abdullahi dan Mas'ud yake cewa kana yu'allimuna at-tashahhud kama yu'allimuna surata min al-Qur'an kamar yadda annabi yake koya mana karatun Qur'ani haka yake koya mana tahiya shi yasa lokacin da suka Allah subhanahu wata'ala ce su yi masa salati suka zo suka tambaye suka ce mun san ya za mu yi maka sallama ya rasulullah a cikin abin da zai ce assalamu alayka ayyuhan nabi mun san da za mu yi maka sallama amma kaifa nusalli alayka a cikin wata ruwaya kaifa nusalli alayka idan nahnu sallaina saboda haka annabi sai ya koya musu salatul ibrahimiyya sai ita za su yi tahiyya saboda haka in kana so sai dai kai salatul ibrahimiyya amma ba kawai ka ce Allahumma salli ala Muhammad wa sallim ka gama ba wanda ce zai iya gayyato malamai a karanta alkur'ani dan zai tare sabon gida saboda kada aljannu ko saboda kariya daga aljannu in kai haka kai bid'a baya daga cikin sunna dan mutum ya gina sabon gida yayi wogayya ai sauka alkur'ani wannan sabon abu ne babu shi a musulunci ko ka taba jin wani ya karanto hadisin da yace ayin sabon irin wannan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar idan ka zo sabon guri sawa'un sabon gini ne ko ko a guri ne da dai kai a gurin ka sabon guri ne sabo ko a tafiya ko a tafiya ne aka sauke ka a masauki ko ko ka sauka a hotel abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar shi da kace a'udhu bi kalimati llahi tamma min sharri ma khalaq a'udhu bi kalimati llahi tamma min sharri ma khalaq annabi ya ce duk wanda ya sauka guri sabo من نزل منزلا قال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل لوان دي فلوان باء بنا زي شوتر دي شهر يبر قرم صورا كإذن ذاك تاري جدن كا كويا يا ينكا ما ترك دي لوان ناس ذو شتو أمك جيدا مشاك قواي وانا أدوار شي كينا أما كذو كتوي ونبا زي باك كا بنا زي باك كاريان كشيدن شيني كاريك كاراتن باوي أدوى سوكاة هبا haka so aka sauka aka tafi su ma su dawo ba da bicai ba a shedan baya kusantar gidan da ake karanta suratul baqara ba aka karanta suratul baqara ake karantawa saboda ka sai ka rika karantawa ko ka samu wani makarancin alqur'ani ka bashi daki ka rika kwana saboda ka sai ka rika roƙon sa amma kawai a zo maka sauka a tafi shikenan ka gama da alqur'ani shikenan wannan baya daga cikin sunna ko shago ko waye aje ai sauka mutane suna daukan shi addini wani abu ne kawai daga kwakwalwar ka ta baka wani abu shikenan sai ka je kai wani abu zaka yi kana neman kariya kuma ka jawo kanka wani fushi daga Allah akwai wanda mun ansa wata tambaya game da mutumin da ya kade wani ya gudu bai tsaya ba to yake cewa a kasashen kudu galibi idan mutum ya yi irin wannan in ya tsaya mutanen garin fito ake a kashe shi ko a kona shi ko abin nan saboda haka wasu sukan gudu saboda su tsira da rayuwarsu to idan har abin da din ya faɗa hakan yake kuma lokacin da abin ya faru mutum tabbas yana jin yana da zato mafi ƙarfi cewa idan ya tsaya a wannan gurin za a iya halaka shi to kaga wannan abu ne da ya faru bisa wata larura ba wai da gangan kawai ya kada mutum ya gudu ba ya ji tsoron wani abin da yake faruwa na daukan doka a hannu saboda haka shi ya gudu to irin wannan sai abinda zai iya yi na tuba zuwa ga Allah da wasu ayyukan da'a wanda za su yi zama masa kafara akan abinda ya faru ba zan ce sai ya kafara ba tunda ba ka da tabbas cewa ya mutumin da ya bige ya mutu bai mutu ba mutum ɗaya ne mutum biyu ne ba ka iya cewa mutum ya kafara a cikin irin wannan yanayi ba in kuma ya ga zai yi dan tabri'atul dhimma ya ga ya wanke kansa ko da a ce hakan ta faru shikenan sai ya yi musamman idan ya kula da cewa hatsarin ba ƙarami ba ne ya daki mutum ya ga ya yi sama ya faɗo da zai bisa zato mai ƙarfi cewa da kere ya tashi to sai ya yi kafarar amma bai mutu ba dai ba cutar da shi kafara za ta yi ba sai ya yi sai tambaya ta ƙarshe wani tambayar cewa akwai wanda yake son aure a wajensa ya kawo sadaki da kayan lefansa da komai daga baya sai wani ya shigo nema sai ita kuma yarinyar ta ce ita wannan nabiyin take so sai ya fasa ba na farkon sai ya ba na biyu to shine kuma abin da yake damun sa san da ya tuna cewa bai ba wa na farkon ba gashi shine ya fara ba da sadaki a wannan shine hikimar sa shari'a ta ce kada a yi nema akan nema wala yakhdhu ala khidmati akhi kada mutun yayi nema akan neman dan uwansa abinda ake nufi da nema akan neman dan uwa da zamana an samu rukuni rukuni shine ya zamana iyaye an sani waliyin yarinya ya sani cewa wanda yana neman yarsa da aure ko yana neman abin waliccin sa da aure kuma ya yadda zai bashi wannan shine rukuni ba wai a hanya ko a Facebook shike da son hadu kuma shike da yin rukuni ba zamana an nemi aurenta ita cine khidma din abinda ake nufi da khidma din wala yakhdhu ala khidmati akhi an nemi aurenta a wajen waliyinta ya alkawarin zai bada aurenta to bai halatta wani ya shigo ya ce shi kuma yana so ba saboda ba irin haka tana iya canza ra'ayi musamman idan ta fahimci akwai wani abin da take gani tare da shi na biyu wanda bata gani tare da farkon ba saboda haka shi wannan da ya shigo bayan an riga an gama zance har an kawo laifi kuma har iyaye sun yadda an yi komai da komai ba wai haka kawai canza ra'ayi ba don akwai lokacin ita ce kawai za ta canza ra'ayi ba wanda zai shigo ba ita ce za ta canza ra'ayi ta ce ta fasa auren kuma daga baya wani ya ce shi kuma yana so amma in haka kawai yana sani kawai ya shigo to anan shi ya laifi ba za a ce uba dole sai ya isa auren dole ba musamman idan ya kasance ba ta son abin da shi yake so auren dole ba ya daga cikin abin da shari'a take son shi saboda abubuwan da suke biyo bayan su suna da muni kwarai da gaske saboda haka magana mafi rinjaye shi ne hatta budurwa ba ya mata auren dole hatta budurwa wannan shi ne magana mafi rinjaye da cewa akwai akasinta ba dai wannan ita ce mafi rinjaye wanda dalilai suka fi marawa baya saboda haka idan har ita ce ta ce ba ta so kuma a dalilin haka shi kuma ya ga ba zai iya mata auren dole ba za a ce yayi laifi ba shi wanda ya shigo bayan ya riga ya san an gama magana wannan shi ne mai laifi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى
الله سبحانه وتعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما كما حقيقة من الكوري دا آدم تند فرقو فنسي سي منتا ولم نجد له عزما ومسامك كرفن قول لي تعالى لشيبا وانا آية تنا المناسبة دا آيون سكبوشي أبايا شان الله سبحانه وتعالى يقول كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق kamar haka ne muke baka labarin muke baka labari daga labarurrukan abubuwan da suka gabata to ubangiji subhanahu wataala ya faɗa ya bada ya magana alqur'ani ya faɗa daraja alqur'ani sai ubangiji kuma sai kawo kissar annabi adam alaihi salam daga cikin labarurrukan da ya ce yana bashi Allah da ya ce yana bashi labarin to daga ciki akwai wannan a baya can Allah subhanahu wataala ya faɗi kissar annabi Musa alaihi salam da Fir'auna da mutanansa da yadda suka yi wa Allah subhanahu wataala taurin kai da suka ƙaryata annabin Allah annabi Musa da Harun da irin sakamakon da ubangiji subhanahu wataala ya saukar musu na halakarwa wanda ubangiji subhanahu wataala ya bayar da wannan kissa ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya karanta wa mutanansa domin su wa'azantu domin su shiga taitayin su to cikin irin abinda Allah subhanahu wataala yake kara gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam na kissoshi sai kuma ya kara gaya masa wannan kissa ta annabi adam musamman ma a can ayat da ta gabata Allah subhanahu wataala ya ce da shi wa qur rabbi zidni ilma kace ya ubangiji ka kara min ilimi to cikin ilimin da ubangiji subhanahu wataala yake kara masa akwai kara bashi labaruka irin waɗannan wanda a ciki akwai karin wa'azantarwa da jan hankali ga al'ummarsa musamman ma waɗanda suke ja da shi waɗanda suke ƙaryata shi a wannan lokaci Allah ya ce walaqad ahidna ila adama min qablu haqiqa tabbas mun yi alkawari da annabi adam min qablu tun da farko min qablu wato tun gabanin wannan mun yi alkawari da annabi adam al'ahdu shine umarni mai karfi ko wasiya Allah subhanahu wataala yayi wa annabi adam alaihi salam wasiya lokacin da yake aljanna da cewa kada ya ci itaciya kada ya kusance ta ya gargade shi kuma kada ya yadda ya saurari shedan wallantana ya masa biyayya wa mafana siya sai ya manta malamai sun faɗi tafsiri daban-daban ga kalmar min qablu min qablu gabanin haka gabanin me wasu suka ce min qablu din nan tana komawa zuwa ga wadancan da Allah subhanahu wataala wato ga al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam musamman wadanda Allah yake gaya musu cewa ya maimaita musu ayoyin gargadi ta fuskoki daban-daban kazalika anzalnahu qur'anan arabiyyan wasarrafna fihi min alwa'id la'allahum yattaquna aw yuhditha lahum dhikra cito waɗannan da Allah yake gaya su ne al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam musamman ma waɗanda suke ƙaryata shi to tun gabanin wannan abin yanzu nasu da suke yi a baya can annabi adam alaihi salam Allah ya gaya masa kai yau shedan da'a ya manta yayi wato kamar lallashi ne a bisa wannan tafsiri kamar lallashi ne Allah subhanahu wataala yake wa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa kada ya damu dabi'ar dan adam ce wannan shidan na iya yaudara su ya rude su saboda su ki bin umarninsa domin a baya can ya rude abinan baban su Adam ya rude shi har ya kuma masa biyayya akan wani umarni da Ubangiji subhanahu wataala ya bashi guda ɗaya ko wani hani guda ɗaya aka wannan wajhi ne daga cikin abinda wasu daga cikin malamai suka ce wasu kuma suka ce amin qabl gabanin wato min qablu Ubangiji subhanahu wataala a baya can yayi masa gargadi tun kafin ya ci bishiya tun kafin ya ci itaciya Allah ya gaya masa cewa kada ya ci wannan itaciya wala taqraba hadhihi shajara fatakuna min adh-dhalimin kada ku kusanci wannan bishiya in kuka ci za ku zama cikin azzalimai saboda haka gabanin ya saba Ubangiji sai da ya masa alkawari sai da ya alkawari da shi akan cewa kada yayi wasu suka ce min qabli Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wal Qur'an gabanin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam gabanin alqur'ani a baya can Allah subhanahu wataala ya taba dauka alkawari wajen annabi adam amma ya manta wasu kuma su ce min qabl tun farko wato tun kafin wannan zamani duk wannan tafsiri ne da aka yi amma dai abin da yafi kusa da siyakin ayar shine a ce min qablu tun da farko gabanin ya ci wannan itaciya Ubangiji subhanahu wataala ya ja kunnansa yayi masa alkawari kan cewa kai ya ci wannan itaciya ubangiji ya gaya masa ya ce qul la ya adamu uskun anta wa zawjuka aljanna wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajara fatakuna min adh-dhalimin Allah ce ya adamu ka zauna kai da matarka cikin gidan aljanna wa kula minha ragadan haythu shi'tuma ku ci ayalwace daga duk inda kuka ga dama duk abin da yake cikin aljanna ku ci ayalwace a wadace wala taqraba hadhihi ash-shajara amma kada ku kusanci wannan bishiya fa takuna min adh-dhalimin sai ku zamu daga cikin azzalibai saboda haka alkawarin da Allah ya yi da shi shine wala taqraba hadhihi ash-shajara kada ku kusanci wannan bishiya suka ce alkawarin da ya masa shine gaya masa cewa iblis inna hadha aduwwun laka shine abinda zai zo nan gaba aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma min al-jannati fatashqa wannan fa makiyinka ne kai da matarka kada ku yadda ya fitar da ku daga aljanna za ka sha wahala suka ce wannan shine alkawarin da Allah subhanahu wataala ya yi da shi kan cewa ya fahimci cewa Iblis makiyin shi ne. Ubangiji ya gaya masa wannan tun gabanin ya ce itaciya, ya sanar da shi cewa Iblis makiyin sa ne, makiyin matar sa ne, makiyin zuriyar sa ne. Sauraka kai da saurare shi, in ya saurare shi ko zai rasa wannan ni'ima da yake ciki. To amma Ubangiji subhanahu wata'ala tun a farkon karo ya san cewa annabi Adam ya halicce shi ne ba dan ya zauna a aljanna har abada ba, ya halicce shi ne dan ya sauko da shi a bayan kasa ya zama khalifa. Tun kafin a halicce shi Ubangiji ya gaya wa mala'iku wannan, kunna lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Ubangiji ya gaya wa mala'iku cewa zai halicci halitta da zai aje ta a bayan kasa ya zama khalifa, da za ta mai gurbi a bayan kasa su gaba da raya kasa da bautar Allah da bin shari'ar Allah. Sauraka shigar da annabi Adam cikin gidan aljanna, Ubangiji tun farko ya san ba gurin zaman sa bane a lokacin. To amma kasancewar zai zo duniya, a duniyar nan ba kawai zai zo duniya shikenan, babu wani umarni ba hani da Allah zai biyo shi da shi ba. Ubangiji zai biyo shi da dokoki, yi kaza bar kaza, kuma Ubangiji zai sanya shi a wani mahalli na jarrabawa domin zai kawo masa abubuwan kuma da za su zama suna jan hankalinsa. To akwai buƙatar a fara bashi training, a bashi horo ta yadda zai san yaya zai kiyaye dokoki, kuma in ya karya wata doka da wani irin sakamako da zai iya biyo baya. Don haka shigarsa gidan aljanna wani shiga ce, dama a gurin Ubangiji ya riga sai taucin gadi ce, amma kuma a cikinta akwai ba da horo kafin a saukar da shi maidanin ma'araka, fagen daga wanda ita ce nan duniya. Saboda za a bashi horo, haka aka nuna masa makiyansa, aka shigar da shi gidan aljanna, aka hore masa abin da duk zai bukata na dan adam, musamman abubuwan da rayuwa ba za ta yi ba sai da su, ci da sha da sutura da mazauni. Ubangiji ya tanadar masa wannan, sannan sai aka bashi umarni cewa dukkan abin da yake cikin gidan aljanna an halatta masa. Abinda kawai aka hana masa ita bishiya ce wanda aka nuna masa ita, fala taqraba hadhihi shajara, aka nuna masa hadhihi, to aka ayyana cewa wannan bishiyar, amma duk abinda yake fa kula minha ragadan haythu shi'tuma, duk inda kuke so, abinda duk kuke so ku gani a ciki ku ci. To amma akwai buƙatar dan adam a gina shi, idan har zai zama dan adam ne da zai raya kasa ya ci yadda ita gaba, to dole ne a gina shi akan karfar irada, ya zama yana da karfin kuduri, ya zama yana iya mallakar kansa, ya zama yana da juriya, ya zama yana da jajircewa, ya zama na ba dukkan abinda ransa yake so ba shikenan zai yi, ba duk abinda zuciyarsa take bukata ba shikenan zai biya mata, ba dukkan abinda wasu za su nuna masa shi kaza ne ba shikenan zai hawa ya zauna, zai zama yana tunani inda ya kamata in ya daga kafa ya ajiye ta, zai zama yana tunani akan abin da ya dace da wanda bai dace ba, abin da zuciyarsa take so ba. Idan ya iya mallakar iradarsa, wato yana da karfin kuduri, yana da jajircewa, yana da juriya, yana da hakuri, to wannan shine zai iya raya kasa, kuma shine zai ciyar da ita gaba. Wannan shine miƙiyasi na auna dan adam. Idan dan adam ya zama na bashi da wannan, to zai zama shi da dabba wato ba su da bambanci. Ubangiji subhanahu wata'ala yana so ya ji dan adam ne dan ya raya kasa, wasta'marakum fiha, dan ya zama na yana ya raya kasa, ya raya kasa da tauhidi da bautar Allah da kyakkyawan ɗabi'u da abubuwan da za su ciyar da dan adam gaba, ba za su ciyar da shi baya ba. Babban abin da zai raya dan adam ko kuma ya zama dan adam yana da shakhsiyarsa, shine ya kasance dan adam ba mai miƙawa ransa zuciyarsa da abin da take so ba, ya zama na yana iya danna zuciyarsa yayin da za ta buƙaci wani abu, zamana yana iya iradarsa idan ta samu karo da sha'awarsa, to zai iya watsar da sha'awar, zamana irada tana hannunsa. Wannan shine abin da Ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya annabi Adam a cikin gidan aljanna domin ya samu wannan horon. Dan takila wani zai ce, to tun farko dama ba Allah ce zai aje shi a bankasa, to dan me za a kai shi? An kai shi ne domin ya samu wannan, yasa ana halittarsa Ubangiji ya riga ya san duk abubuwan da su biyo baya. Ya ce a mala'iku su sujada suka yi, Iblis ya kiya. Ubangiji ya riga ya tsara cewa Iblis shi zai jagoranci, shi zai jagoranci rundunar da za su yaki dan adam, dan adam zai fafutuka da su a duniya. Don haka Allah subhanahu wataala ya gaya masa cewa kada ya ci wannan itaciya. Mu duba za mu ga cewa shedan har kullun kokari yake dora dan adam akan abin da ya san cewa zai cuce shi, duk da cewa abubuwan da za su amfana dan adam ga sunan da yawa, amma shedan sai ya dauki hankalin dan adam daga kansu sai abin da ya san cewa din dan adam ya zai cuto. Allah cewa yayi wa kula minha ragadan haythu shi'tuma, duk gidan aljanna duk abin da suke so, haythu shi'tuma duk abin da suke so su je su ci a yalwace. Abin da kawai ya hana musu ita ce wata itaciya guda daya, ce wala taqraba hadhihi shajara, ita wannan itaciyar ita ce kawai, amma duk wani abu da za ku gani a gidan aljanna nan ku je ku ci ragadan haythu shi'tuma. Amma shedan sai ya kasance duk wannan da'irar ta halal ba ita ce zai karkata dan adam sai akan abin da ya hana masa, saboda haka sai ya shigo masa da abin da har ya ja ya mantar da shi wancan alkawari da yayi na cewa kada ya ci itaciya, da kuma alkawarin da yayi da shi cewa kada ya dabi shedan. Alam ahad ilaykum ya bani adam alla ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin, kada ya bi shedan, da hadha aduwwun laka wa li zawjika, kamar yadda zai zo a nan gaba. Allah ya ce fanasi, amma annabi adam sai ya manta da wannan alkawarin da suka yi, sai ya manta wannan. Malamai suna da maganganu guda biyu wajen fassara kalmar fanasi, ya manta, me ake nufi da mantuwa? Wasu suka ce ana nufin at-tark, wato yayi watsi da wannan umarnin, wato ka san abu ga yadda yake amma ka bashi, ci shi ake nufi da nisyan anan, ba ana nufin bai iya tunawa ba. Akwai nisyan diddu dhikri, ka manta abu ba ka iya tuna shi, akwai kuma nisyan ka san abu amma kai watsi da shi, kamar a ce kai manta da shi, a Hausa mukan ce kai manta da shi, ana nufin ka watsar da shi, ba wai ana nufin ka daina tuno shi a kwakwalwarka ba. Ubangiji ya amfani da kalmar nisyan da irin wannan ma'ana a cikin Alkur'ani. A nan gaba aya za ta zo mana, kazalika atatka ayatuna fanasitaha wa kazalika al-yawma tunsa. Kaga fanasitaha ba ana nufin ya manta ba zai iya tunawa ba, a'a, ayoyinmu sun zo maka sai kai watsi da su, to kai ma haka yau za a yi watsi da kai, ce fal yawma nansahum kama nasu liqa yawmihim hadha, ce a yau za mu manta da su kamar yadda suka manta haduwarsu da wannan yinin na ranar gobe kiyama. Anan Ubangiji baya mantuwa, wato ya zama bai iya tunawa, la yadillu rabbi wa la yansa, to da ya ce kama nansahum, ya san kalmar nansahum ba tana nufin ya manta ba zai iya tunawa da su ba, a'a, natrukuhum, za mu watsar da su mu rabu da su. Fadhuqu bima nasitum liqa yawmikum hadha inna nasinakum, Allah ce ku dandani azaba saboda abinda kuka manta na haduwarku da wannan ginin naku. Allah ce inna nasinakum, mu ma mun manta da ku, ana nufin mu ma mun watsi da ku. Wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum, kika ku zama kamar da suka manta da Allah, sai ma Allah ya mantar da su kawunan su. Qila al-yawma nansakum kama nasitum liqa yawmikum hadha, yana da ayo da yawa a cikin Alqur'ani, kalmar nisyan tana zuwa bi ma'anar tark, wato mutum a bar su. To fa nasiya, annabi Adam sai ya bar wannan alkawari da aka yi masa, ya saba wa ubannin Allah subhanahu wataala, ya ci abin da aka hana shi. Abin da zai tabbatar maka da cewa ba wai mantuwa ba ce ta bai iya tunawa, shedan da ya zo ruɗarsa sai da ya tuna masa, ce ma nahakuma rabbukuma an hadhihi shajara, ubangijinku fa bai hana ku ku ci wannan ba, illa an takuna malakai da takuna min al-khalidin, ashe kaga shedan sai da ya tuna masa, in ma ka ce mantawa yayi, to yanzu shedan da zai ruɗe shi sai da ya tuna masa cewa akwai wani hani can da ubangiji ya yi masa, to amma yana so ya gaya masa cewa wannan hanin ga dalilin da ya sa aka yi muku, don haka ku zagaye ku ci kawai. Saboda wannan mantuwa ana nufin at-tark, shine bari da gangan ba wai dan ya manta ba. Wajhi na biyu shine wanda suka ce mantuwar ana nufin ya manta, wato ba zai iya tunawa ba. suka ce abinda ya jaye manta rantsuwar da shedan yazo ya musu waqasama huma inni lakum ala min an-nas fadallahuma bi ghurur ya rantsuwa ya karfafu maganar sa ya nuna cewa shi din nan mai wato tsantsanta nasiha ne gare su cikin masoyan su yake ya rantsa da Allah qasama huma sannan inni har da wata karfafa kalmar jimla inni lalle ni lakuma ya kaddamar da ma'muli kaddamar da ma'muli a larabci yana nufin ka kebance mutum kamar ni ku nake kebancewa da wannan nasiha kamar wannan nasiha ce ta musamman nake muku sannan laminan nasihin ina daga cikin masu muku nasiha wato ni mai nasiha ne kuma ya nuna musu cewa wannan nasiha ma ba shi kadai ba ma su da yawa za su yi musu irin wannan nasiha to wannan zakin baki da yazo musu da shi har da rantsuwa kada a manta cewa a daidai lokacin a lokacin aka yi halicci annabi Adam alayhi salam a lokacin yake sanin abubuwa ba lalle ne a lokacin ya san cewa akwai wanda zai rantsuwa da Allah yana mai ƙarya ba saboda haka ba zai taɓa kawo magana cewa ƙarya yake ba wannan zakin bakin sai ya mantar da shi waccan magana da Allah ya gaya masa inna hadha aduwwun laka wa li zawjika magana cewa wannan bakinka ne kai sai taɓa ce masa sai manta da maganar ƙiyayya ga rantsuwa ga maganar nasiha ga maganar kaza ga zakin baki kamar yadda za mu gani wannan sai ta sa ya manta ibnu abbas yana cewa summi al insan li annahu uhida ilayhi fanasi an kira mutum insan kalmar kanta insan tana da alaka da nisyan da nisyan da insan za mu ga cewa akwai kamanceceniya a cikin kalmomin guda biyu kowace ta kunshi nunun da sirin da nunun nun guda biyu da sin sauraka an kira insan ne saboda mutuwarsa aka ba shi wannan suna insan kamar yadda ibnu abbas yake cewa wa ba su miyal insanu illa li nasihi wala alqalbu illa annahu yataqallabu to ba kira mutum da insan ba sai dan mutuwarsa zuciya kuma saboda tana jujjuyawa aka kira ta alqalbu wato abu mai jujjuyawa maganar farko ta cewa tarakahu amdan ita ce za ta fi daidai da siyakin wadannan kissa domin a can gaba Allah yana cewa wa'asa adamu rabbahu faghawa wa'asa adamu ubangiji adamu ya saba wa ubangijinsa sabo ba zai yi ba a ce mutum mantawa yayi ba ce a sai ya sabo ba ta mantuwa ba a kama mutum da ita don haka a kauli na farko za a ce tarakahu amdan da gangan ya bari ya ci to kaga kalmar wa asa adamu rabbahu faghawa ba za ta zama akwai iskali ba za a fahimci ta da an gaya masa ya watsar da umarni to ya saba wa Allah don haka ya rasa wannan shiriyar amma a iskali a tafsiri na biyu idan aka ce mantawa yayi saboda da zakin bakin iblis da rantsuwar da yayi har ta mantar da shi kiyayyar iblis to kaga shi kuma za a ce wa asa adamu rabbahu faghawa za a ce yayi sabo to wasu suka ce in za iya cewa asa saboda shi daukewa wato mutum laifin mantuwa sai khususiyar wannan al'umma ce al'ummomin da suka gabaci wannan al'umma ba a yi musu wannan tagomashin ba na cewa in sun manci abu ba za a kama su da wannan mantuwa ba a ce ana kama waɗanda suka gabata da irin wannan mantuwa saboda haka sai da Allah subhanahu wataala ya saukar da rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana allati qad fa'altu kamar yadda zo arwayar ibnu abbas cikin sahih muslim shi ya ubangiji kaka kama mu idan mun yi mantuwa ko mun yi kuskure Allah ya ce to na karba sai to kaga kafin nan ashe in an yi mantuwa ko aka kuskure Allah zai iya kama mutum kuma hadisi ya zo na ibnu abbas ya rufi'a an ummati al-khata wa an-nisyan yace an ummati an daukewa al-ummata al-khata wa an-nisyan abinda tai na kuskure da abinda tai na mantuwa saboda haka suka ce babu matsala dan a ce mantawa yayi kuma idan yayi Allah ya ce wa asa adamu rabbahu faghawa saboda a wancan lokacin babu wannan suka ce asa anan ba tana nufin yayi sabo da za a kira shi sabo irin na kowa da kowa ba a wancan lokacin aljanna babu taklifi ba dora masa taklifi ba da cewa da magana tana da rauni domin ba wani abu ne taklifi shine umarni da hani a ce yi kaza bar kaza, kuma a ce in ka yi kaza ga laifi ka zama mai laifi, shine ake cewa taklifi. To ko a lokacin ba ai haka abinda aka gaya wa annabi Adam kenan, la taqrabu hadhihi shajara fatakuna min adh-dhalimin. Da haka da suka ci suka gane cewa sun yi ba daidai ba, sai suka rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Kaga idan aka ce ba laifi bane, to duk me ya kawo zaluntar kai, me ya kawo cewa in ba ai gafara akai afuwa ba za su zama cikin asararru. Kaga alamar kibir cewa wannan taklifi ne Ubangiji ya kallafa musu cewa su yi kaza kuma su bar kaza. In kuma suka saba, to suna da horo da Ubangiji subhanahu wataala zai musu. Shi yasa da yawa daga cikin malamai sun fi daukan tafsiri na farko cewa nasiya anan ba tana nufin ya manta ba, tana nufin ya bari, ya watsar da wannan umarni, ya ci abinda Ubangiji subhanahu wataala ya abin nan. Wannan shine zabin, wannan shine tafsirin Qurtubi, kuma shine ya jinginawa Mujahid ibn Jabir cikin Al-Majra Abdullah dan Abbas da kuma aksar mufassirin, wancin malaman tafsiri a haka suka fassara fanasiya cewa yayi watsi da wannan umarni. Kuma wannan shine zabin Sheikh Muhammad Al-Amin Ash-Shanqiti a cikin littafinsa Al-Azb wan-Namir, a cikin littafin da aka tattara majalis na tafsirin sa na Dr. Khalid Al-Sabt Al-Azb wan-Namir, yana cewa sahhu at-tafsirai shine anna ma'nahu at-tarku amdan, tun ya bari da gangan. Fa sa'ada murabbahu fa gawa. Ibn Abi Hatim ya fitar da athar daga Al-Hasan Al-Basri ce fa nasiya qala taraka ma quddima ilayhi. Al-Hasan Al-Basri yake ce fa nasiya, wato ya bar abinda aka gabatar masa na umarni ko na hani. Walau kana minhu nisyanun ma kana alayhi shay, da a ce mantuwa ce kawai, to da babu wani abu zai zama a kansa. Da a ce kawai haka nan ya manta bai tuna ba, to da ba zai zama akwai wani abu ba. Ce li anna Allah qad wada'a lil mu'minina nisyan wal khata, saboda Allah ya sauke wa mu'minai laifin mantuwa da kuskure. Walakin adama taraka ma quddima ilayhi min akli shajarati, abinda aka gabatar masa na kada ya ci itaciya shi ya bari bai ci ba. Wannan kuma shine har ila yau zabin Ibn Ashur cikin tafsirinsa. Allah ya ce walam najid lahu azma, ba mu same shi da ƙarfin ƙuduri ba, da ƙuduri mai ƙarfi, wato ba mu same shi da azama ba. Abinda ake kira da al'azima shine al-iqdamu ala al-fi'li wa tarku at-taraddud, mutum kai gaba kadi yayi abu ba tare da yana kai kawo ba, ba tare da taba ba da tantama ba. Shine jajircewa, shine al-thabat, shine al-israr, shine al-sabr, tun ya hakuri ya jajirce. Allah subhanahu wataala ya musu alkawari, wato ya yi alkawari da shi, ya ba shi umarni, ya kuma ba shi hani, amma bai iya jajircewa ba akan wannan hanin da wannan, bai iya jajircewa ba. Shine walam najid lahu azma, bai iya jajircewa ba. Wannan Joseph malamai suka ce yana nuna cewa annabi Adam baya daga cikin ulul azmi min ar-rusul, akwai ulul azmi ma'abuta jajircewa, ma'abuta juriya daga manzanni, wanda Allah ya ce fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul. Allah ya umarci annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam da cewa ya haƙuri kamar yadda ma'abuta jajircewa daga manzanni suka yi haƙuri. A bisa ƙauli sahihi su ne annabi Nuh alayhi salam da annabi Ibrahim da Musa da Isa da annabi sallallahu alaihi wa sallama. Wannan shine al-ashhar, magana mafi shahara wajen tantance ulul azmi din da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya haƙuri kamar su. Adam baya daga cikin, shi yasa Ibn Abi Hatim ya rawaito daga Ubayd ibn Umair, ɗaya daga cikin tabi'ai cikin almajiran Aisha radiyallahu ta'ala anha, yake cewa lam yakun adamu min ulil azmi, Adam baya daga cikin ulul azmi, saboda Allah ce wa lam najid lahu azma, ba mu same shi da ƙarfin ƙuduri ba, ba mu same shi da jajircewa ba. Sannan Allah ce wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adam, to a can farko Ubangiji subhanahu wataala sai ba mu kissar a dunkule, sannan kuma yanzu zai ba mu ita a fadade, wato zai yi bayanin ta, ya fara da dunkule. To wannan kuma hanya ce ta jawo hankali ga mai karatu, kamar aka sani marubuta labarai wani lokaci suna kwaikwayon irin wannan salo, sai a fara maka da ƙarshen labarin, baka shi a dumbule sannan kuma sai a shiga da kawo maka shi kuma filla 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 kawo maka ƙarshen sa domin wannan zai sa ka so ka ji me yayi faru me yayi faru har abu ya kai ga haka to shikenan kuma daga lokacin sai a shiga bayyana maka shi filla filla to shine ubangiji anan sai kuma ya shiga bayanin sa filla filla kamar kissar ashabul kafi da muka karanta ku ga ita ma haka ubangiji ya fara bada labarin su sanace nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq innahu fitatun amanu sai kuma ka shiga kawo labarin su bayan da an ka abin a takaice an fadi sun yi bacci an fadi waye an fadi sai kuma ka ce nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq innahu fitatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda to shi ne Allah ce wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adam tana lokacin da muka ce wa mala'iku kuyuwa adamu sujjada fasajadu sai suka yi sujjada illa iblis aba sai iblis ne kadai yake wato Allah yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tana wannan labarin na mala'iku lokacin da ya ce wa annabi a yace da su su yi annabi sujjada adamu sujjada bayan Allah ya gama halittarsa da hannunsa ya busa masa ransa ya umarce su su yi masa sujjada suka yi sujjada sai iblis shi kadai ne yake shi kuma yaƙin sujjada ba don wata hujja ba sai dan ƙwaƙwalwarsa tunaninsa na hankali kawai da yake da ya kawo wanda shi ne ya saba umarnin Allah usjudu li adam umarni ne na Allah kamata ya bi umarnin Allah kawai amma sai yake cewa ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin ni fa na fi shi ya za a yi ni da kai ne da wuta shi kuma da tabo kuma a ce ni zan masa sujjada kaga anan shi yanzu kiyasi yake da kwakwalwarsa da hankalinsa amma ya aje nasi ustudu nasi ne ana khairun minhu kiyasi ne ji khalaqtahu hujjasa khalaqtahu min nar khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin wannan kiyasi ne cewa tun daga ga tabo ga kuma wuta to wanne ne yafi ni ina ganin ai wuta ta fi tabo to ya za a ce kuma wanda aka yi shi da wuta shi zai ma wanda aka yi shi da tabo sujjada aida da Allah ya ce isjudu li adama kawai ya sujjada wani kiyasin sa wani tunanin sa wani hankalin sa dai ya aje shi a gefe dai Allah ba zai ga masa hankali shi yasa ake cewa duk malamai suke cewa dukkan wani wanda za a ce masa ga nassi daga alqur'ani ko nassi daga annabi sallallahu alaihi wasallama amma ya bujuro da hankalin sa to yana bin iblis ne limamin sa domin shi ya fara haka ya aje nassi ya da yana da amfani da hankali akwai wadannan suna nan duk sanda za a ba su doka ta shari'a to fa sai sun fara auna da hankalin su in hankalin su ya karba su karba in hankalin su bai karba ba to za su yi watsi da ita to wannan iblis shi ya fara fito da wannan saboda dukkan wasu wadanda za su zo da irin wannan to san cewa mazhabar iblis suke bi saboda iblis shine yake fasajadu su suka yi illa iblis aba iblis yake to shine Allah ya ce fa qulna ya adam inna hadha aduwwun laka sai muka ce to adam wannan fa makiyinka ne wali zawjika makiyin matarka ne fala yukhrijannakuma min aljannati kada ku yarda ya fitar da ku daga aljanna fatashqa sai ka wahala ubangiji subhanahu wataala ya gaya wa annabi adam cewa to kaga wannan da ya saba mun yaki maka sujjada aduwwun laka wa li zawjika matar makiyinka ne kai da matarka Hawwa inna hadha ubangiji shi hadha wannan wato da nuna masa shaydan kuma wannan isharace ta tahqir dan a nuna masa wannan kaskantaccen wanda yake biyar wannan kaskantaccen kamar yadda mushrikai suka so kaskanta manzon annaba su ce hadha alladhi yadhkur alihatakum yanzu wannan shine zai rika kalmar wannan yana nuna kaskantawa to shine Allah yake gaya masa inna hadha wannan shedan din kaskantaccen nan aka bada labarin tare da karfafa masa maganar inna sannan kuma aka ismul ishara wanda yake nuna annabi yake nuna iblis wanda yayi abinda duk yayi a baya an ji abinda yayi da bugangarun da yayi gaban Allah da cewa sai ya halaka annabi Adam ya halaka ƴaƴansa ya halaka zuriyarsa da rantsan da yayi gaban Allah duk annabi Adam ya ji wannan ya san wannan saboda haka wani abu ne yanzu ya fito a fili ba wani abu ne a boye kuma babban abinda ya jawo wa Iblis wannan shi tace hasada. Hasada yaya za a yi a karrama Annabi Adam alayhi salam, shi gashi ya dade cikin mala'iku yana ibada, haka kawai rana tsaka kawai wani ya zo a yi masa irin wannan promotion din, ya dade yana aiki bai samu wannan promotion din ba, za ka shi bai yadda ba. To wannan kuma abu ne daga Allah subhanahu wataala, shi ya ga dama yayi haka, saboda kada mai za ka karbi cin hukuncin Allah ba, inda ka karbi ya karbi hukuncin Allah ya san shi mai Allah zai masa, ya san darajar da zai bashi. To amma hasada sai ta riga ta rabe bai zuciyarsa, saboda haka sai yake ganin tunda har Annabi Adam alayhi salam an yi masa wannan karamci kuma an kai shi gidan aljanna, to shi kuma duk yadda za a yi sai ya raba shi da wannan gida, sai ya raba shi da wannan gida, ya fitar da shi daga wannan jin dadi. To sai Allah ya gaya masa, ya gaya Annabi Adam cewa to fa wannan makiyinka ne, ko baya son ka, baya son matarka, saboda ka zaman ku a cikin gidan aljanna ma bai masa ba, zai yi kokarin yadda zai fitar da ku. Kada ku yadda, fala yakhrujannakum min aljannati, kada ku yadda ya fitar da ku daga aljanna, in har kuka yadda kuka yi haka fatashka, to fa Adamu za ka wahala. To kaga wannan shine alkawarin da can Allah yake faɗa cewa yayi wa Annabi Adam alayhi salam, gashi abin da ya gaya masa. To amma kuma ƙarshe sai ya manta, saboda abubuwan da shedan ya zo masa da su ya bi umarnin shedan, kuma ƙarshe abin da Ubangiji subhanahu wataala ce zai faru gare shi da shi da zurriyarsa kuma ya zo ya faru. Ana ce mun lokaci yayi, za mu tsaya anan, abin da muka yi na daidai Ubangiji ya ba mu lada, abin da muka yi na kuskure Allah ya fi mana. Sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.